is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger wasu kungiyoyin fararen hula sun caccaki kalaman da wasu suka yi a shafin sada zumuncin Facebook wanda ka iya haddasa rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan kasar. Da shike yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don yaƙi da gallazawa mata ta duniya. To ko ta wani hanyoyi ne mata ke fama da wannan matsalar?
Suna na Hajiya Adakibanci. Mata suna shan wahala, maza ba sa taimakawa. Maza ma suna dukan mata, sabila da ba su da kwandala, suna ta dukan su, suna kora a gidaje.
Bayan labaran duniya za ku ji duk waɗannan rahotannin. Kuma yau muna son jin ra'ayoyinku akan kuna gani koko me kuke gani ake nufi da gallazawa mata. Lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. A shirinmu na rana mun ce za mu kawo muku bayani akan abin da ke faruwa a jihar Kogi dangane da siyasar jiha, amma zuwa lokacin da muka shigo nan ɗakin watsa labarai rahoton bai shigo ba. Kamar yadda muka saba kullun za mu kawo muku labaran wasanni, Baba Yakubu Makeri shi ne zai gabatar da wannan shirin, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi taro da hukumar tsaro ta cikin gidan Amurka makonni biyu bayan mummunan harin da aka kai a birnin Paris da ke Faransa, musamman ma game da yadda miliyoyin Amurkawa ke hutu zuwa kasashen duniya duk shekara bayan gwamnati ta bada hutu a fadin kasar. Larabar yau dai yana ɗaya daga cikin ranakun da suka fi sauran ranaku samun yawan zirga-zirga saboda samun hutun cika ciki na nuna godiyar Allah game da rayuwa mai albarka. Jami'an tsaron leken asirin Amurka na FBI sun ce ba dai wata barazana ko kuma bayyanannar barazanar da ta nuna wannan sha'ani yana cikin hatsari ko kuma zai iya fuskantar matsala wanda za a yi a gobe 26 ga watan Nuwambar nan. Amma duk da haka jami'an tsaron suna nan a ankare kuma suna lura da wuraren taruwar jama'a da suka hada da shaguna da wuraren shakatawa, musamman da ake ta ƙara samun sayayya don shirye-shirye da za a yi na Kirsimeti mai zuwa a watan Disamba. Harin dai da aka kai a Faransa ya hallaka akalla mutane 130, wanda ƙasar take sake inganta yanayin tsaro bisa karatuwar wani taro da za a yi a garin wanda za a yi na duniya game da dumamar yanayi.
Shugaban ƙasar Tunisia Bejiked Essebsi yana taron gaggawa da tawagar tsaron ƙasar biyo bayan wata fashewa da ta hallaka mutane akalla 12 a wani layi mai jerin bishiyoyi da ke Tunis babban birnin ƙasar. Mutanen da ya hallaka ɗin sun haɗa da tsofaffin tawagar ƙasa masu tsaron shugaban ƙasar da suke cikin wata motar bus a lokacin da fashewar ta auku. Shugaban ƙasa da jami'an tsaro sun ce fashewa hari kan hari ne, kuma har yanzu ba takamaimai ko fashewar bom ne ko harin harbin bindiga ne ya haddasa tarwatsewar bom ɗin. Shugaba Essebsi ya sa dokar hana fita da kuma ta ɓace ta kwanaki 30 a duk faɗin ƙasar. Ya faɗa ta talabijin ɗin ƙasar cewa Tunisia na cikin yaƙi da 'yan ta'adda, sannan suna neman haɗin kan ƙasashen duniya don murƙushe masu da tsauran ra'ayin waɗanda suka kai jerin hare-hare a 'yan makonnin da suka gabata. A farkon watan nan ne dai aka kai wani harin 'yan bindiga a wani otel mai suna Luxury Beach da ke wajen yawon buɗe idon ƙasar. Aka kashe mutane 38 'yan yawon buɗe ido, sai kuma harin da aka kai gidan tarihi na Bordo inda aka kashe mutane 22.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Papa Roma Francis a yau Laraba ya sauka a birnin Nairobi a wata ziyara da ya shirya kaiwa a Afirka, inda zai yada zango a Kenya ɗin da kuma Uganda da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Bayan saukarsa a Nairobi, babban birnin kasar ta Kenya, ya haɗu da shugaban kasar Uhuru Kenyatta, har ma da tawagar wasu jami'an diplomasiya wanda za su tattauna a fadar gwamnati. A gobe Alhamis zai yi taro tsakanin mabiya addinai daban-daban a cocin Katolika da Batika da ke birnin. Haka kuma zai halarci taron jama'a da za a yi na gangami a Nairobi a kasar. A ranar Juma'a kuma limamin ɗariƙar Katolikan zai kai ziyara Kangemi Slum, wato wata unguwa ta Talakawa, ya kuma ziyarci wani ɗakin taro na matasa wanda za a yi a filin da ake kira Kasarani Stadium. Daya daga cikin da zai ziyarta akwai Afirka ta Tsakiya, inda zai ziyarci wani shingen da aka binne wasu Kiristoci da suka rasu a Uganda. Haka kuma zai kai ziyara zuwa wani masallaci da sansanin 'yan gudun hijira a can dai Afirka ta Tsakiya din.
Daga ƙarshe an kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ƙabilu guda biyu da ke kudancin Libya, sannan Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta jaddada kira ga maganar shirin kawo zaman sulhu na ƙasa tsakanin gwamnatocin ƙasar guda biyu da ke tsinka zaren juna da haddasa rikicin siyasa. Kata ta shiga tsakanin sasantawa ta ƙabilun guda biyu da suka hada da Tuareg da Tebu a garin Ubari. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na Kata QNA ya ruwaito cewa yarjejeniyar ta hada da ajiye bakin wutar yaƙi da juna na dindindin da kuma maida 'yan gudun hijirar wato garuruwan guda biyu da yaƙi ya raba da mahallansu. A wata sanarwa, haɗin gwiwa da ɓangarorin suka sanya wa hannu sun yi kira ga ɗaukacin ɓangarorin ƙasar ta Libya masu takun saƙa da su ajiye makamai su koma su sulhunta da juna don yi wa ƙasa aiki don kawo ci gabanta. Majalisar Ɗinkin Duniya dai na ta kai gauro da mari don ganin ta kawo daidaiton sulhun zaman lafiya tsakanin masu gaba da junar a siyasance tun bayan kashe shugaban ƙasar Muammar Gaddafi. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Libya, Martin Kobler, ya tattauna da jami'an ɓangarorin biyu na Tripoli da Tobruk a ranakun Asabar da Lahadin da suka gabata, ya kuma ce lokaci ya yi da ya kamata a sami matsayin sulhun da ake ƙoƙarin yi da juna a Libya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, wasu ƙungiyoyin fararen hula kimanin 20 sun fitar da wata sanarwa ta nuna baƙin cikinsu kan wasu bayanai ko kalamai marasa kyau da ake amfani da su a shafukan sada zumunci musamman na Facebook. A cikin wannan sanarwar, ƙungiyoyin sun zargi 'yan siyasa da kasancewa ummul haba'isan wannan al'amari. Yusuf Abdullahi daga Mayamai yana da ƙarin bayani.
A 'yan kwanakin nan dai, shafukan sada zumunta kamar Facebook, WhatsApp da dai sauransu na cike ne da bayanai ko kalaman da ke iya kawo wa zaman lafiya cikas a jamhuriyar ta Nijar, lamarin da ya kai ga hukumomin Nijar dakatar da waɗannan shafukan, musamman ma Facebook. A cikin sanarwar tasu, bayan sun yi tir da Allah wadai rai da abubuwan da ke faruwa a shafukan na sada zumunta, ƙungiyoyin na fararen hula sun yi kira ga hukumomi na ganin cewa sun ɗauki matakin ladabtarwa ga duk wanda aka samu da hannu a cikin wannan al'amarin. Jamarau Nayusa yana ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyoyin fararen hular da suka fitar da wannan sanarwar.
Wannan zage-zage da ya kunnu kai ƙasar ga tsakanin 'yan siyasa kuma da wasu 'yan ƙasar Nijar da wasu suke cikin Nijar kuma da suke ƙetare, muka huddo wannan sanarwar, muka ce su yi hankali, ya kamata ƙasar nan har hattara a kiyaye. Shi zaɓe ya kunnu kai, amma ya kamata a tunkare shi da hankali na gari. Kana ga ana zage-zage har ya kai tsakanin iyalai da fami ko da wani zanci na ƙabilanci wani mutane suke yi. Wannan muka ce ya kamata hukuma ta ɗauki sandarta ya kasance ta kiyaye kowa shi aiki da wani yanar gizo-gizo don ya watsa labaru na gari, amma ba labaru ba na tada hankali.
To sai dai a nasa ɓangare, Dauda Tankama, mamba a ƙawancen 'yan adawa FPR, ya ɗora alhakin abubuwan da ke faruwa a shafukan na sada zumunta kan magabatan ƙasar nan.
Mike kawo irin wanga firsirasa, mike kawo irin wanga turnikewa da hawan bori, in kaga wanda ke saman milki, tunda mu abin da ke ba mamaki, tunda nake ba mu taɓa gani ba a ce yau mai milki shine ke jan fitina ba wanda bai milki ba. tunda rishin tsaye da gaskiya rishin in tashi in yi abin da nake dama shine yake kawo irin wasu abubuwa suke wakana tunda in kage wani ke cikin mulki yayi wani lalata ba a mai hukunci ba gobe wani yana yayi tunda gani yake kenan wancan yayi ni ma bari in yi tunda komai ba ai amma gata na gizo ba ta wuce koki waga lalata ina tabbatar maka da cewa magabata su ne suke bari ana yanta kuma su suka bada damar yanta
to komi bangaren masu mulki zai ce kan zargin na ƴan adawa Asumani Muhammadu mamba ne a biron koli na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki
ba taba aiki doka ba tunda aka kawo Niger kamar yanzu tunda ba a taba kan ƙarar gwamnati ba a kada ta ba in ba wannan lokaci ba ba a taba kan ƙarar gwamnati ba gwamnati ta ce an kashi ta yadda yau yujuna da yanci shi shari'a ba mace mai a'a ba mai mai katsalan da bai shaka taba wannan saboda haka waɗanda kaje suna nan batanci mun san su wane ne kuma kowa san su wane ne mu in mun yi katsalan da bilalaji akai mu kotu an san masu yin wani abu a cikin adawa ma an sani yayi
sanarwar da ta kungiyoyin fararen hulla kan wannan al'amarin da biyo bayan wace kungiyar lauyoyin kasar nan ta fitar a kwanakin baya Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Niamey jamhuriyar Niger
gaishe da Yusuf Abdullahi yau ranar 25 ga watan Nuwamba ce ranar yaki da gallazawa mata ta duniya da majalisar dinkin duniya ta ware a yau dan ana ci gaba da jan hankalin jama'a a fadin duniya game da kyautatawa mata da kuma yaki da cizguna musu ga hirar da Hassan Umar tambuwar yayi da wasu mata
to ya kike ganin wannan rana ta yau
rana mai dadi mai faraha a gode mu Allah ya kai mu wannan rana
to ya hulɗa ku da maza
masu yaudara mutane marasa gaskiya marasa alƙawli ai daga an ka ga namiji an ka ga maciji sai dai aka zo namiji a bar maciji
idan aka kashi maza ku mata wa zai zauna da ku
muna tare da Allah
suna Jadiza kar shano
yau ne ranar mata ta duniya ke san da wannan rana
ban san da wannan rana ba to mu masu cirice ka mun fi ku saboda mun fi ku cirice ba ku da cika alkawali inda mace zai yi hankuri ya rika alkawali namiji bai da shi haka
to amma maza ne suke samu abinci suna ba mata kuma suna musu gida suna musu har mota da makka
ba ku duka bane ai mace ma zai kai namiji makka kai namiji makka jina jira ya ba namiji ku zauna tare
to amma kuma in mace da ba miji kuma ba kyawo
to duniya ne in mun duba ku ba za mu yi mu zauna jiran miji ba dole mu yi hankuri mu lallabe ku mu zauna
suna na Hajiya Adakibanci
Hajiya ke san da cewa yau ne ranar mata ta duniya
rana ta mata ta duniya
to yaya hulɗar ku da maza
mata suna shan wahala babu abinci a taimaka mana babu abinci
to amma wace irin wahala kuke sha
wahala ta kuɗi da ta abinci
to maza suna taimaka muku
maza ba sa taimakawa
me suke muku
sai dai zaman hakuri mutum in ya rike auren sa ya rike in bai rike auren sa ba kuma ya ta yawo man dan farwaya maza ma suna dukan mata sabila da ba su da kwandala suna ta dukan su suna kora a gidaje
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
komi sai da mata duniya zama sai da mata
a gaishe da Hassan Umar Tambuwal yau muna son jin ra'ayoyinku akan a ganin ku me ake nufi da gallazawa mata ko cizgunawa mata amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
to
Shata kum shi kake babba
ka yarda ka banye kanka watakila mu gane nuhinka kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi zan nanata sabuwar lambar 202-205-2655
kyau madalla mun samu kira na farko daga Kaduna assalamu alaikum waye akan layi
wa alaikum salam hajja kina magana da akarami daga shaka hauka mamun gumai Kaduna shugaban kungiyar mutulaka na kasashe na jihar Kaduna
akarami muna farin cikin samun ka a daidai wannan lokaci me zaka ce game da wannan batun
to gaskiya abin da ce mata ina tausaya musu kuma abin da ake tunkin ga wannan abun lalle alaihim mata ana azurta da su kuma wannan ranar ta yi daidai kuma matsayin mu na talakawa ya kamata mu mazaje majinta mu rika tausaya mata musamman da ake barin mata da yin wanki da guga da kuma sadinge da kuma wani ayyuka da ake cewa kan mana suke ci da mazaje ma suke da kudin haya ko kuma kiwon lafiya sauran abubuwa kuma za ka fara dukan su tattaka su don su azabtar da su dai ba abinci mai kyau kuma ba sura mai kyau ba kiwon lafiya mai kyau da haka wannan abin da ake mata bai dace wannan tana da kyau gaskiya mu talaka a din abin da su kai Allah ba abin ne mai kyau ba
to a karami daga Kaduna mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Hadeja
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Sunana Muhammad Zalanga, makwalla Eja, shugaba Najeriya.
To me zaka ce game da ranan nan ta yaki da gallazawa mata?
Gaskiya ranan nan ta gallazawa mata fi sabilillah. Na dade ina jin takeici ganin irin da nake ganin waɗansu mutane suna gallazawa mata. Musamman ma a jihar Borno bazan san kama sunan garin ba amma fi sabi da sun kansu san hakan suke yi matan su
kamar me ake wa matan
za mu ita za ta dauki ruwa ita za ta to ita ta ita kin da ta tuka tun ita za ta kawo majida duk wata wahala kuma gonar ma da majidan yake da ita shi ita ma tana da ta gonar wanda sai ta taso daga gonar majidan kuma ta koma gonar ta yi noma ta ciro abin kuma ita za ta wannan kudin gonar ta za wallahi za ta sai kamiya
to Malam Muhammad daga Hadeja mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je kwanta gora
Haji Amalin Dauda barka da aiki
barka ka dai da wa muke magana a daidai wannan lokacin
kuna magana da injiniya mai gero matsayi ludu kwanta gora
abto injiniya kana lafiya
lafiya da Haji Amalin
to a ganin ka me ake nufi da gallazawa mata ne
gaskiya gallaza mata bai da fa'ida kullun kuma gaskiya mata ya dace a tallafa musu saboda kawaliyar da suke da kokari hidimar gida da zamunan yara kuma gallama zama mata mu na arewa ba aikin mu bane ba a gallaza mata arewa saboda mata abokan zama ne saboda sun yabo suna da tarbiyyar yara da sauran hidimar gida gaskiya dole ne a tallafa mata
Injiniya ban taran numfashinka ba kace ba a gallazawa mata a arewacin Najeriya?
A arewacin Najeriya ba a gallazawa mata, ba a gallazawa mata.
Amma kuma a wani rahoto ka ji yadda wasu matan ke kokawa da yadda ake bugun su ake tattaka su ana cin zarafin su. Kashi sai dai na so in ji ansa injiniya amma layin shi ya goce yanzu kuma bari mu je mubi. Assalamu alaikum Nabubu ko kana jin mu? To ga dukan alamu shi ma layin na mubi ya goce. To ma sauraro muna nan muna jiran ku muna da sauran lokaci. Kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku yau ce rana ta musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta ware wato ranar 25 ga watan Nuwamba. domin yaƙi da gallazawa mata ko cin zarafin mata ko cizgunawa mata da ake yi. Akwai hanyoyi da yawa da ake aikata irin wa'annan. A rahotonmu da aka yi wanda muka gabatar da shi ba da dadewa ba, kun ji yadda wasu mata suka fito suna bayani akan hanyoyin da ake gallaza musu. Wasu ba su da abinci, wasu suna kukan ba su da kuɗi, sannan kuma har bugun su ake yi. To dan haka ku a ganin ku masu saurare, wani hanyoyi ne ake bi ake gallazawa mata? Kuna iya kira mu a daidai wannan lokaci, har yanzu muna nan muna sauraron ku, muna da sauran lokaci. Amma kafin nan mun samu kira daga Bauchi. Malami na Bauchi, ko kana kan layi kana jin mu? To ga dukan alamu na Bauchi shi ma layin shi ya goce, amma yanzu ga wannan sakon.
Ban sani ba shata kumshi kake babba, ka yarda ka banye kanka, wata kila mu gane nuhinka. Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayu muke, ashe mu maza bayu muke, ashe mu maza bayu muke. Amma dadin bautar muke ji, balle anti
mai gida,
balle anti
mai gida.
Tayya ma sake wa muke, sai doro muke,
sai kombo,
sai kombo muke. Ashe mu ko bauta muke, 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 ashe mu ko bayu muke.
To madalla masu sauraro, ku gafarce mu, wayoyin muna dan sa matsala, amma yanzu mun samu kira daga Hadija.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam, da wa muke magana daga Hadija?
Ina magana da Musa Mai Lamba, sabuwar Hadija.
To Musa Mai Lamba, a ganin ka me ake nufi da gallazawa mata ne?
Ai gallazawa mata hanyoyi ne kala kala. Musamman mu da muke tare da yanzu da magana nan, zaki zama tare da yara biyar shida tana fama cikin sati abin da nan gudun kika fara. A
sansanin ƴan gudun hijirar kenan. To Allah ya kyauta. Yanzu kuma bari mu je Zamfara.
Okay, Ibrahim Muhammad ne daga Zamfara.
To Mallam Ibrahim, me zaka ce game da wannan batun namu na yau?
Eh to gaskiya mu maza akasaranmu ana dan gallazawa mata gaskiya, don muna ganin wasu abubuwa. Amma dai kowa ya taimaka ya gyara.
Kamar wa'an abubuwa ne kuke gani?
Eh hello,
kamar waɗanne irin abubuwa ne kuke gani da ake gallazawa mata?
Eh to wasu mutane sukan irin misali kamar irin dan dukan nan da kuma rashin bada abinci wanda ya kamata a bayar. Wato yana da halin sai dan rike ke bayarwa.
To
yana cikin gallazawa.
To Mallam Ibrahim, lokaci kuma ya karato, amma da na so na ji bayanin ka. Annan zamu muka kawo ƙarshen an sawayoyin mu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.
Wasanni a takaice.
Shugaban kumar kwallon kafa ta duniya, wanda ke karkashin takunkumin haramcin shiga harkokin wasannin kwallon kafa har tsawon watanni uku, Sepp Blatter, wanda ake majinya a asibiti, ya bayyana cewa yana kan kadar ku mutuwa ko mai zai iya faruwa da shi. Sepp Blatter, dan shekaru 79 da haihuwa, yana shimfiɗe ne a wani asibitin Switzerland tun lokacin da ya kamu da ciwo a farko-farkon wannan wata. An dakatar da shi ne don yin bincike akan tuhuma da ake masa na cin hanci da rashawa a hukumarsa ta FIFA. Dan wasan gaba na Super Eagles, Odion Ighalo, ya ce ba shi da tsoron haduwa da manyan kungiyoyin wasa na nahiyar Afirka kamar ta kasar Cote d'Ivoire da Ghana da Algeria a lokacin da za a fara wasannin shiga gasar cin kofin duniya ta gaba a zagaye na biyu. Da alamar Super Eagles da ta shafa ma sa'annan ta yi nasara a kan Swaziland, wanda ya kai ta ga zagayen wasannin na biyu. Ba za ta jagoranci rukuni ba, don haka za ta iya haduwa da kowace kasa a wannan zagaye na biyun. Shi ko Odion Ighalo, mai wasansa a kasar England, ya ce Super Eagles za ta zage dantse da kara da kowane ne, kuma yana kyautata zaton Najeriya za ta karu cikin kasashe biyar wanda za su wakilci nahiyar Afirka a gasar cin kofin duniya mai zuwa. hukumar League din La Liga ta Spain ta bayyana buɗe wani sabon ofishin ta a babban birnin ƙasar Afirka ta Kudu, Johannesburg. Wannan ne karo na farko da La Liga ta fara buɗe ofishin wakilcin ta a nahiyar Afirka. Shugaban La Liga, Javier Tebas, shine jagoranci tawagar hukumar tasa zuwa buɗe wannan ofishin. Buɗe wannan ofishi da La Liga ta yi a nahiyar Afirka wani gagarumin tarihi ne da Spain ta yi wurin faɗaɗa harkokin wasan ƙwallon ƙafa na zamani da kuma bin daddakin masoyanta a nahiyar Afirka. Kakakin hukumar ƙwallon ƙafan Ghana ta GFA Ibrahim Sani Dara ya ce babu wani jami'in hukumar ƙwallon ƙafan da zai maida martani akan jita-jita cewa dan jaridan binciken nan Anas Armiyau Anas zai kai bincikensa a hukumar ta GFA. Dan jaridan da mai suna Anas wanda ya bincike ya fito da cin hanci da rashawa a sashen shari'an ƙasa a kwana-kwanan nan ya ce yana da cikakken shaida akan irin rashawa da ke faruwa a hukumar ƙwallon ƙafa ta Ghana. Anas Armiyau ya ce yana da babban shaida akan wannan zargi da yake yi wanda hakan ya janyo hankalin 'yan Ghana musamman ma masu sha'awar ƙwallon ƙafa akan neman ganin wannan shaida nashi. Kaftin Ghana Black Stars Asamoah Gyan ya musanta zargi da aka yi wa 'yan wasan Ghana Black Stars da son kai da kuma rashin alheri sai dai tunaninsu ne kawai su cika aljifansu da kuɗi. Ya ce ba haka ba ne batun suna taimakawa al'ummansu ba tare da sun tallatar da taimakon nasu akan kafofin yaɗa labarai ba. Don haka ya kira ga 'yan Ghana da su sassauta zargi da suke musu. Shekaru da dama kenan Asamoah Gyan ke taimakawa jama'a inda ya taimakawa gidauniyar jinyar zuciya da asibitoci a cikin ƙasar. A ranar Litinin Asamoah Gyan ya taimakawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta matan Ghana Black Queens da kuɗi dalar Amurka 40,000.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kowace Alhamis ta hudu a watan Nuwambar kowace shekara ranar hutu ce a Amurka domin cika ciki don godiya ga Allah domin rayuwa mai albarka wanda ake kira Thanksgiving a Turanci. Tsohuwar al'ada ce wadda ta samo asali tun karni na 17 lokacin da Turawan Ingila na fari suka iso arewacin Amurka waɗanda bayan sun yi girbi sukan tsayar da rana domin yin bikin nuna farin cikin alherin da suka samu da kuma nuna godiya domin tsallake mummunan hunturu na farko a tsakar jeji. A lokacin kaka, bikin cika ciki na da kamanni da bukukuwan kaka a wasu ƙasashe da kuma al'adu kamar bikin Tang Tun a ƙasar Vietnam da Homowo bikin ƙarshen shekara na haƙar doya a Ghana. A Amurka kuma, iyali kan zauna tare ne su ci talotalo su kuma kalli wasanni. Akwai wani abu tattare da wannan rana wanda lalle Amerikancin asali ne. Tare da ranar 4 ga watan Yuli, ranar da Amurka ke kaddamar da bikin samun 'yancin kai daga mulkin mallakan Turai, lalle ranar hutu ce da ta shafi dukkan Amurkawa ba tare da nuna wani bambancin addini ko siyasa ko kabilanci ba. Lokaci ne da kuma mutane ke tsayawa su dubi irin abubuwan da suka gudana a cikin shekara domin tunanin tsara yadda shekara ta gaba za ta kasance musu. Duk da cewa Amurka na kan fama da shawo kan rikice-rikicen da ke faruwa a gabashin Turai da gabas ta tsakiya da yammacin Afirka, tashe-tashen hankulan shekarar 2015 na zukatan mutane har yanzu. Shugaban Amurka Abraham Lincoln ne ya yi shelar ranar cika-ciki ta farko bayan yakin basasar da ƙasar Amurka ta yi fama da shi. Amma tamkar yadda waɗanda suka yi wa Amurka mulkin mallaka suke kewaye da 'yan uwa da abokai, yau Amurkawa za su shiga yanayin godiya da alherin da suka samu a rayuwa na zama a ƙasa mai cike da walwala. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga takaitattun labarai.
To Maryamu, shugaban Amurka Barack Obama zai yi taro na ma'aikata ko kuma jami'an tsaron cikin gida na Amurka makonni biyu da su faru mummunan harin da aka kai a Faransa wanda kuma ya fara taron da su a yau. Shugaban kasar Tunisia Bejiked Essebsi yana taron gaggawa domin dokar da ya saka a kasar ta taɓaci.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Mr. Andrawus Riga da Usman Shatima Barde, unguwar Jarumai Tsiga saboda rasuwar mahaifiyarsu Kayi. Tarasu tana da kimanin shekaru 96 a duniya. Allah ya ƙara wa iyalan haƙurin rashin da kuma halin dangana. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya ni haɗa shirin da Mr. Daniel Brown da ya ba da umarni, ni Maryam Dauda da kuma injiniya mu Mr. Dan ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.